Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiro Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 18 ga watan Afrilu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Safiro da kanin labarai.
A cikin shirin namu za a ji cewa Amurka da China sun kudiri aniyayyen haɗin gwiwa kan batun yaki da sauyin yanayi. Ya kamata manyan kasashen duniya su zana layin jayayya da Russia su kuma yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi akan Moscow lokacin da ta tsallaka layin a cewar shugaban kasar Faransa. Girgizar kasa mai karfin awo 5.9 yau Lahadi ta fara a lardin Bushehr da ke kudancin kasar Iran.
To kana labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassan Najeriya ke neman kutsawa cikin birnin tarayyar kasar.
Akalla ranan da suka zo sun dauki mutum hudu ne. An zo an gama cinikin an kai musu kudi kuma sun rike mutanen da sai aka kai kudin sanan kuma sun ki sakin wadancan.
Za kuma a ji cewa wasu hukumomin Najeriya sun fara shiri kafin cikar wa'adin shugaban kasa na awo yan bindiga su tuba aw ayi ta kare.
Inda kasar da idon hafa a gyara ta ba. Da yadda Allah da yadda Ubangiji Allah sai ta koma hannu sai mu amshe.
Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Muna kuma tafa da falalar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Amurka da China sun kudiri aniyayyen haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa jiya Asabar bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai. Sanarwar daga Kerry da wakilin China na musamman kan sauyin yanayi Shi Xianghua ta ce Amurka da China sun himmatu wajen haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi wanda dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa. Kerry, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka, shine jami'i na farko daga gwamnatin shugaba Joe Biden da ya ziyarci kasar China. Yana mai nuna fatan bangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan kalubalen duniya duk da yawan tashin hankalin da ke sama a wasu bangarori da dama. Ya kamata manyan kasashen duniya su zana layin jayayya da Russia kuma su yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi akan Moscow lokacin da ta tsallaka layin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa kafar sadarwa ta Amurka CBS a wata hira. Macron ya ce dole mu shata wa ƙasar Rasha layi a cewar wani hoton bidiyo na hirar da za a gabatar a yau Lahadi. Wannan ita ce kadai hanyar da za a iya amincewa da ita. Takunkumin shi kadai bai wadatar ba. Amma takunkumi na daga cikin tsarin a cewarsa. Ya kara da cewa ya kuma amince da matsayar shugaban Amurka Joe Biden na buɗe tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin a daidai wannan lokacin na tashin hankali. Girgizar kasa mai karfin awo 5.9 yau Lahadi ta faru a lardin Bushehr da ke kudancin kasar Iran inda cibiyar samar da makamashin nukiliya take. Amma ba a samu rahoton kai tsaye na asarar rai ko barna ba kamar yadda gidan talabijin din kasar ya rawaito. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa babu wani rahoto game da wata barna a cibiyar nukiliyar ta Bushehr. Girgizar kasar ta afku a yankin Bandar Ganoba da ke lardin a safiyar yau. Babu wani rahoto game da barna da ta haifar tukunna a cewar gidan talabijin na kasar. Ya ƙara da cewa an tura tawagogin ceto zuwa yankin. Ya ce zarfin girgizar ta kai kilomita 10 duk da cewa babu wani ƙarin bayani.
An jima kaɗan Safiro zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda yanzu aka fara lura cewa matsalar tsaron nan da ta'addabi sassan kasar ta ma fara kutsawa cikin murnin tarayyar kasar inda har ma aka fara kaurace ma wasu unguwanni. Madina Dauda gare ki.
Kalla ranan da suka zo sun dauki mutum hudu ne. An zo an ga mutunikin an kai musu kudi kuma sun rike mutanen da su aka kai kudin sanan kuma sun ki sakin wadancan. Suna nuna cewa sai an maida musu bindigogin da aka hanzar daga hannunsu.
Ya duba malami da ya nemi a saka sunan sa saboda halin tsaro ya koka kenan da yadda matsalar garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar Abaji ya shafe su. To sai dai babban darakta mai kula da harkokin tsaro a ma'aikatar binnin tare Malam Adamu Gwari ya ce tuni har an fara daukan mataki.
A yanzu haka ne nake magana da minista na babban birnin tarayya yana tsaye bisa kafafunsa akan tabbatar da tsaro a wannan yankuna. Kuma akwai tsare-tsare wanda shi minista ya yi don inganta wannan tsaro na wannan bangare ta bangaren sintiri na haɗin gwiwar jami'an tsaro daga 'yan sanda civil defense da SS har ma da sojoji. Babban secretary general na 'yan sanda ya ba tallafi a FCT a rundunar 'yan sanda wato police mobile force don inganta tsaro a wannan babban birnin tarayya. Kuma minista tsaye yake bisa kafafunsa na tabbatar da cewa duk wani tallafi da za a baiwa wayannan jami'an tsaro su gudanar da ayyukansu ta yadda ya dace yana bayarwa a dukkan lokacin da bukatar haka ta taso.
To sai dai da mai fashin baki a al'amuran tsaro Salisu Dantata Mahmud yana ganin faruwar irin wannan a wuri irin babban birnin tarayyar Najeriya abin takaici ne.
Mu ne wanda ya zama to abin takaici ba matakan da ya kamata jami'an tsaro su dauka illa fifita leke asiri saboda inda sun ka zo ake cikin garuruwa da mazaunin garuruwan nan inda yan garkuwan ba su sani ba to a inda za a aikatar da shi da ina ganin ba abin da ya kamata runduna yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi illa fifita da kuma daukan labaran sai da kuma abin da ake kira disguise a wurin intelligence garden wato wurin daukan labaran sai da sauran abubuwan kenan.
Ganin cewa irin wannan aiki na tsaro musamman a babban birnin tarayya ya da ta yi ne a wuyan jami'an 'yan sanda. Kwamishinan 'yan sanda Bala Chiroma ya yi tsokaci.
Aryan Abaji mun duba shi shugabanmu aiki kenan ya so a inganta tsaro a Abuja gabaki daya ba Abaji kawai ba saboda haka ya kawo mana 'yan sandan da muke cewa mobile police force rundunoni ma ta musamman na akwai CTU counter terrorism da sauransu haka a da muka zuba su a wayannan wuraren muna duba me yake faruwa a wuri. Wurin da ya kamata mu kara mutane mu kara mutane wurin da ya kamata mu kara kayan aiki mu kara kayan aiki alhamdulillah an yi nasara.
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Madina ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Kusan marasa lafiya 700 aka kwashe jiya a sabar daga asibitin Charlotte Mazeki na Johannesburg inda gobara ta tashi a sassan asibitin a cikin birni mafi girma a Afirka ta Kudu. Babu rahoton samun jikata ko asarar rai. An shawo kan wutar amma an rufa asibitin tsawon kwanaki 7 a cewar David Makura, Prime Minister London Gauteng inda Johannesburg ke yake. Da sanyin safiyar ranar Asabar, gobarar ta sa benin hawa na uku na garejin ajiyar motoci na asibitin ya ruguzo. Ma'aikatan kashe gobara 60 ne suka yi ta fama da wutar a cikin dare. Wutar ta fara yi da safiyar Juma'a kuma an kashe ta da rana. Amma sai ta saki tashi da yamma kuma ta ci gaba da ci har wayewar gari. Daga ƙarshe, yayin da kusan kashi 60 cikin 100 na yawan al'ummarta suka karɓi rigakafin coronavirus na farko, Isra'ila ta dage dokar saka takunkumin fuska a waje yau Lahadi. Umarnin rufe fuska zai kasance har yanzu ko da yake a rufaffen wurare. Daga ranar 24 ga watan Afrilu, Faransa za ta buƙaci duk matafiya daga Brazil su keɓe kansu na tsawon kwanaki 10. Kasar Brazil na da yawan mutane miliyan 13.9 da suka kamu da coronavirus, a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka da Indiya ne kawai ke da yawan waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.6 da miliyan 14.5 bi da bi. fiye da mutane 371 suka mutu a cikin Brazil daga COVID-19. Cibiyar Jami'ar Johns Hopkins ta rawaito. Amurka ita ce kawai wurin da ke da yawan mutanen da suka mutu daga coronavirus har 566,893.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma a Najeriya, inda a yayin da wa'adin shugaban kasa na au yan bindiga su tuba au ayyuta ta kare ke karatuwa, wasu hukumomi suka fara shiri. Sanu Malumfashi gare ka.
To a yayin da wannan wa'adi ya kawo jiki shine na diba daga cikin tattaunawar da muka yi da su dangane da irin wannan cewa shin idan za su kasance gasu ga shugaban kasa ko gwamna me za su ce a yi musu don su bar wannan al'amari?
Yanzu gwamna ko wani mutum ne wanda abu ne ke kai karfin gwamna shugaban kasa zai shiga da ya san meye ne a daji meye dan hada yake halin da dan hada yake ciki a Najeriya da bai samu ne da ya tsaya ce gwamna ko wani mutum abun ne ya yi karfin gwamna shugaban kasa sai shi zai kai shi dan ya nemi taimako daga wasu kasashe kan ya iya gyara wannan abu sai da san ka da duba ga mutane da suke nan da suna dauke da makami babu wanda yake da wani abun da zai wani an kashi dan uwan shi an kashi wani har ma yi shi an kashi to lokacin da aka kashi idan aka zo sabon sunan da ku a shi ne kuke ku sako da sauran jama'a zo a zauna a yi magana a kaza a cikin kowa da tuna shi ina cikin mutane wanda suke mafarkon daukan makami wannan da zan zama lokacin da tani ya yi babura ya hawo ya san lokacin da ya tabu shari'ar musulunci nan mun gaya mai ni lokacin ina da shekara 16 na kai ga uban kasa na gaya mu uban kasa ya tafi ya gaya uban kasa ya gaya mu sun ce ni arne ne ban san komai tun da arne ne to ba a yi mashayi da yaro ne mai gaya uban kasa na ce uban kasa a gaba wannan rayuwa da muke yi nan ga daji in kana yanzu da sanuwa guda kana iya ta shaida ta ko kana da uba shaida guda garunan mu da ba ku yi musayar wani abu ba
to amma dai ra'ayin su komandojin mahara din ya bambanta dangane da hukumar kasan nan askar ba a cimma wani maslahan da zai daidaita da al'amura ba
tunda kasar da ido har abu a jihar Adaba da yadda Allah da yadda ubangiji Allah sai ta koma hannunmu sai mu amshe
kan wannan al'amari wani kira zaka
kiran da nike mashugaban kasa yanda ya tashi yayin siyasa ya zo ya bi kabilun kasar ga ya zauna ya gyara su ya sulhunta su a shirye kasar da ta zauna tana cikin bala'i durana sai an kashe mutum shi ake tunani ya gyara kasar da in bai gyara da ba wanda zai gyara sai ta waje kaf yanda kuke ji ana cewa za ta waje to za ta waje
a halin da ake ciki da yanzu jama'an tsaro suna nan kan umarnin da shugaban kasa ya ba su na wa'adin kwana 60 ga mahara da su tuba don zaɓin kansu ko ba tare da wani sharaɗi ba ai ko ba haka ba su gamu da fushin hukuma Sanshar Malfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masauraro Lale Marhaba, barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, ta yau za a ji tattaunawa ta tare da wata matashiya da ta kirkiro wata manhaja ta yanar gizo da ke daukar bayanan waɗanda aka ci zarafin su ta hanyar fyaɗe karkashin kungiyarta mai suna Shamlock a jihar Kano, Najeriya, la'akari da yanda matsalar ta zama ruwan dare a faɗin ƙasa. kasar.
Ina na Sa'ada Aliyu kuma nake founder na Shamrock Innovations, ita Innovation Hub a Kano State.
Ko zan ki mana ƙarin bayani a takaice a abin da ya ja hankalinki wajen hada wannan manhaja taki?
Babban ne ya hankalin shi ne ganin yawan sa'in da ake yi a nan wajen arewacin Najeriya, especially Kano, inda nake ina ganin da yawa ana yin wannan abin kuma ba sa samun justice wanda aka yi fada.
Haka
ne ya hankalin na ganin da zan yi maka.
To a ke me kika karanta ne?
Ni computer science student ce, amma kuma na fara yin harkar kimiyya tun ina secondary school. Ake kira mu manhaja.
Haka. To ake cewa wannan bangare da kika karanta ne ya kara miki karfin gwiwar kikiro da wannan manhaja?
Eh, karanta shi ya dan kara min gaskiya. Babban abin da ya jawo na yi shi shine ganin akwai matsalar daman da yake faruwa. To ni kuma gashi ina daman kikiran manhaja.
Me?
Sai na ga cewa to bari na amfani da shi iyawar da na yi na wannan abu da zan taimaka al'umma.
Ko za ki kara mana hasken dangane da yanda wannan manhaja take aiki?
To ita wannan manhaja ne an yi ta ne a Google Play Store. Tana da Android team, tana da Android team, za ki iya saukar da shi a kan wayoyinki in kika shiga Play Store. Za ki sa shi for Help You, HELCIO, so in kai sati a nan sai ki installing. In kai installing za ki sa iya amfani da shi, kika yi amfani da shi da Hausa ko da Turanci. To an yi shi da Hausa daga farko saboda ya zama ya yi isar da sakon da ake so, saboda wanda ba sa iya karantawa da Turanci. To a nan ne sai ka fara amfani ko ki fara amfani da shi.
To ya zuwa yanzu za a iya cewa an samu adadin mutane nawa da ke bibiyan wannan manhaja ko kuma suka saukar da su a wayar kamar yadda kika yi bayani?
An samu gaskiya wajen 1,500 haka. Gaba da 1,500 mutane.
Waɗanda suka. To kuma ta yaya kuke iya tantance su ko kuma ku gane su waye ne ainihin waɗanda su ne suke da suka ba da sanarwa abin da ke damun su?
To da farko dai duk wanda zai amfani da shi wannan manhaja zai shiga, in ya shiga sai akwai bangare na shi ainihin kai rubutu, so mutum zai je kai rubutu a wurin, in ya kai to a nan ne za mu ga to wannan shi ya hau kan platform din, amma ga matsalar shi na kai rubutu din. To duk wanda ya kai rubutu to a nan za mu san shi ne matsala ko kuma yana da wanda ya kawo rubutu ne, amma labarin wannan din mutum is secret, ba a faɗan shi a cikin platform din, ba zai ga shi ne shi kori ta dubba biyu faɗi ba a cikin manhaja.
To a matsayinki na matashiya da kuma kike da burin ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ya addabi ƙasa ma zan iya cewa baki ɗaya, me wanda irin nasara ci gaba kike ganin wannan manhaja ya kawo wajen wannan aiki da kike?
Gaskiya yawanci tunda yawanci wanda aka yi wa fyaɗe za ki ga ba sa faɗan shi saboda ganin tsangwama ɗaya ko kuma ganin cewa in suka fito suka faɗa abin za a yi yaɗi da shi a gari. To wannan yana hana a yi reporting. So wannan manhajar zai taimakawa wajen ganin duk wanda ya isar da ya kai report kawa wannan manhaja din sirri, kamar ya zama sirri tsakanin shi da wannan ƙungiyar, sai dai in har shi yake so ko take so a bayyana. Ɗaya kuma kun ga zai rage tunda mutane ba za su ji abin za a yi a sirrance, ba wanda zai san zancen ba tsangwama dai kamar zai rage wannan.
Kamar yadda na yi tambaya, shin wannan hanya ce mafi sauki da kuma asiri don kuma ci gaba ne ya kawo? Ka iya cewa baya ga wannan akwai irin hanyoyi da za a iya samar da ci gaba wajen rarrage matsaloli da yake addaban Najeriya, musamman ma hanyar tsaro da kuma sauran irin ababen abubuwa da suke zama barazana ga ci gaban ƙasa?
To shi sa a koda yaushe ita ina yawan nuna ma mutane especially mata in ma musu amfani shi koyon kimiyya. So yanzu kimiyya shi ne future. To duk wanda ya koyi shi zai iya amfani da shi ya kirkiri kamar solution, ya kiri abin da zai kawo sauƙi ga al'umma. To shi wannan kimiyya da shi abin da ya shafi security na ƙasa ma na tabbata cewa za a iya yin shi da ke harkar kimiyya. Kawai mutum ne zai tunani ya ga to kaya zai amfani da shi ƙwaƙwalwarsa ta wannan harkar kimiyya din da zai kawo canji. So wannan abu ne mai wuya sosai.
To da shawarwari za ki bayar wa mata har ma da matasa, musamman ma wajen irin amfani da irin zamani ya kawo mana wayoyi wanda zaka iya ganin abubuwa iri da dama, amma da dama ba sa mai da hankali wajen ci gaban su da kuma bayar da gudunmawa ga al'umma.
Babban shawara da zan bawa al'umma matasa da kowa da kowa shine su amfani da wannan na'urar ta waya, saboda ba ma sai kana da laptop, wannan waya zai zama kaman makaranta ce a hannunka gaba daya. Shi duk abin da kake kokarin ka zan ka koya ko kin koya zaka iya yi ta hanyar waya. To amma kai amfani da shi, saboda amfanin waya yafi rashin amfanin nata, amma ganin yadda al'umma mu suke amfani da ita sai ake yawan ganin kaman ba ta da amfani, amma amfanin ta ainihi yafi, saboda makaranta ce a hannu, zaka amfani da ita ka koyi abubuwa da yawa da kokari a yi jilai da.
Muna godiya sosai da wannan dama da kika ba mu.
Na gode sosai. A da
ina barki. Kuma sauraro gabaki daya a nan zamu dakata cikin shirin sai wani makon da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan wata na Ramadana. Bisalam.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Shehu Adamu Rijau. Mai cewa Najeriya kenan kasar mu ta gado ga dimbin arziki da kuma tarin yawan jama'a, amma abin takeici shine kullun talakawan kasar ta mu ƙara talaucewa suke yi a yayin da shugabannin mu kuma ke ƙara kuɗin cewa Allah ya kyauta. Sai kuma sakon Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi, mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau ina jinjinawa al'ummar kauyen Majita na karamar hukumar kankara jihar Katsina a bisa namijin kokarin da suka yi na fitattakar yan bindigar da suka kawo musu hari, inda madaukakin sarki ya baiwa jama'ar kauyen nasarar kashe yan ta'addar kimanin 30 tare da jikkata wasu da dama. Ina kira ga sauran jama'ar birane da kauyukan kasarmu da su yi koyi da waɗannan jajirtattun mutane wajen mutare mutuncinsu tare da na iyalansu. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki, jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, mai cewa ina jajantawa iyaye da ƴan uwan ɗaliban firamare da suka rasa rayukansu sanadiyar gobara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Allah ya ji kansu da rahama. Idan tamu ta zo kuma, Allah ya sa mu cika da imani, amin summa amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa na su Abubakar Ankuli Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya, masu cewa muna jajantawa gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da iyayen ɗaliban da ibtila'in gobara ya yi sanadin ajalinsu, da fatan Allah ya sanya su cikin shahidai, kana ya ba iyayensu haƙurin jure wannan rashin. Sako na biyu ya fito ne daga Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, Najeriya, mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama ne kira ga ƴan kasuwan kasar mu Najeriya da su yi wa Allah da annabinsa su rage mana farashin kayan abinci, dan mu ma talakawan kasar mu gudanar da azumin mu cikin kwanciyar hankali da walwala. Sai kuma sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, mai cewa yau kira zan yi ga ƴan uwana musulmi da cewa dan girman Allah da manzansa mu ƙara zage dantse wajen aikata alkhairi ko mai kankantar sa, sannan kuma mu daina aikata sharri ko mai kankantar sa, tunda dai Allah yakan rubanya lada ga duk wanda ya aikata aikin lada a cikin wannan wata, sannan kuma yakan rubanya zunubi ga duk wanda ya aikata zunubi a cikin wannan wata. A ƙarshe ina roƙon Allah ya bamu ikon yi. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Shu'aibu Adam Agwai, mai cewa hakika kwanci tashi babu ya a wajen Allah. Muna godiya ga Allah Ubangiji da ya sake zagayo mana da wannan wata mai alfarma, watan Ramadana, cikin hikimarsa. Yanzu kuma ga fallar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultan Sara Abubakar da ke gwiwa lokacin Sokoto. Azumi watan Ramadan yana da falaloli masu yawa. Cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi Allah ya saukar da Qur'ani. Kamar da Allah ya ce shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Allah ya zabe ya saukar da Qur'ani a cikin wannan babban falalar shi. Cikin falalar watan Azumi Ramadan akwai cike yake samun Lailatul Qadr wanda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu. Cikin falalar azumi watan Ramadan akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar alkiyama kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi ya ce ya Allah na hana mai abinci shi da rana ka ba ni ceton shi sallar dare ta ce ya Allah na hana mai bacci da dare ka ba ni ceton shi Annabi ya ce sai kuma a ba su ceton bawa lima cikin falalar azumi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa dukkan ayyukan dan adam nashi ne face azumi shi nauni kuma ne yake sakawa don haka Allah kadai ke iya saka la da azumi yana cikin falalar azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu junna azumi garkuwa ne yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya yana kare mutane daga girman kai da dagawa sannan lahira yana kare su daga wata jahannama azumi an ce kai kai cikin fa'idodi ne shine kai abin da Allah ya azama ka doki nauyi ka doki wani shika shike cikin shika musulunci guda biyar falala ta azumi tana da yawa cikin ta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zanuban shi haka wannan wata ne mai falala azumi ciki yana da falala kwarai da gaske yana kiran mutane su dage babban abin da zakawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi babu wani abin da duk abin da ake wannan ciki sai Ramadan irin da karatun Qur'ani irin da sadaka irin da sallar dare babu wanda ya kai falala shi farillar ta azumi kai ta sannan wa'annan abubuwan su biyo baya
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Amurka da China sun kuduri aniyayin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa jiya Asabar bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai sanarwar daga Kerry da wakilin China na musamman kan sauyin yanayi Shi Xianghua ta ce Amurka da China sun himmatu wajen haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi wanda dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa ya kamata manyan ƙasashen duniya su zana layin jayayya da Rasha kuma su yi la'akari da yiwuwar sanya takunkumi akan Moscow lokacin ta tsallaka layin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa kafar sadarwa ta Amurka CBS a wata hira Macron ya ce dole mu shata wa ƙasar Rasha layi a cewar wani hoton bidiyo na hirar da za a gabatar a yau Lahadi girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 5.9 yau Lahadi ta faru a lardin Bushehr da ke kudancin ƙasar Iran inda cibiyar samar da makamashin nukiliya take amma ba a samu rahoton kai tsaye na asarar rai ko ɓarna ba kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito wani jami'in gwamnati ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa babu wani rahoto game da wata ɓarna a cibiyar nukiliyar ta Bushehr kusan marasa lafiya 700 aka kwashe jiya Asabar daga asibitin Charlotte Mazeki na Johannesburg inda gobara ta tashi a sassan asibitin a cikin birni mafi girma a Afirka ta Kudu babu rahoton samun jikata ko asarar rai an shawo kan wutar amma an rufa asibitin tsawon kwanaki 7 a cewar David Makura Prime Minister Lardin Gauteng inda Johannesburg ke ke
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin da Linet Sahilu da ya hada da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam